Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 31 da mita 25 da kuma mita 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar suna jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen Radio VOA Africa kan mita 102.5 da kuma tashoshin radion amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar muku da shirye-shiryen kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet voihausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan ana lasari a lafiya yau Lahadi 18 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a daidai wannan lokaci kakanun labarai.
Wata ɗaliba wadda ta tsallake rijiya da baya a harin da aka kai makarantarsu a Florida aka kashe mutane 17 ta ce daga kansu ba fa za a kuma yi ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ciki hukumar bincike ta FBI wadda yace sakacinta ya taimaka wajen halaka mutane 17 da aka yi a Florida. Sannan kasar Rasha ta ce tuhumar ƴan Rasha 13 da Amurka ta yi bisa zargin cewa sun yi katsalandan a zaben Amurka na shekara ta 2016 soki burutu ne kawai.
To a gaishe kaban labaran duniya za mu kawo ku sharhin masana harkokin tsaro dangane da umarnin da babban hafsan hafsoshin ƙasar na Najeriya General Yusuf Bura ta yi bayarwa do dakarunsa cewa a kamo masa shiƙau a rai ko kuma a mace. Haka nan ministan tsaro na Niger ya maida martani kan ƴan ƙasar da ke korafe-korafe dangane da girke sojojin ƙasashen ƙetare a jamhuriyar Niger. Wata gidauniya a yankin arewa maso gabashin Najeriya da ake kira Conflict Care ita kuma ta sa himma ne wajen ganin ta taimakawa iyaye da kuma marayu. Haka nan kuma za mu kawo muku maimaicin shirin wato duniyar Amurka. Amma halin sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Zamu zama na ƙarshen ganin harbin kan mai uwa da wabi. Kudirin da Emma Gonzalez ta yi kenan, wadda ta tsallake rijiya da baya a harbin kan mai uwa da wabin da aka yi a makarantar sakandare Major Stonehorn Douglas a jihar Florida. Gonzalez ta yi wannan kudirin ne yayin da take magana a wani gangamin kiran a tsaida wanzuwar bindiga a jiya Asabar. Kwanaki uku bayan da wani tsohon ɗalibin makarantar ya bindige ƴan ajin su Gonzalez su 17 da kuma wata malama. Gonzalez ta yi magana gaban tagadi ga masu sauraronta, waɗanda ɗaruruwan mutane ne da suka taru a harabar kotun tarayya ta Fort Lauderdale mai tazarar kilomita 45 daga inda harin ya auku. Gonzalez ta ce matsalar taɓin hankali wadda ita ce shugaba Donald Trump da sauran hukumomi kan danganta da harbe-harben ba ita ce babban sanadi ba. Ta dora laifin kan rashin tsaurin dokar bindiga ta Florida wadda a ƙarƙashin ta ne wannan matashin maharin mai suna Nicholas Cruz yayi sayi makaman nashi. A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki babbar hukumar tabbatar da bin doka da oda ta Amurka FBI saboda abin da ya kira rashin maida hankali kan alamomin da suka bayyana tun kafin matashin nan ɗan shekaru 19 da haihuwa ya je harbin kan mai uwa da wabi a wata makarantar sakandare a Florida a makon jiya. Trump ya ce abin bakin ciki hukumar bincike ta FBI ta kasa maida hankali kan alamomin da suka bayyana da dama daga maharin nan na makarantar Florida. Ba za mu yadda da haka ba, abinda Trump ya rubuta kenan ta kafar Twitter a jiya Asabar. Ya kara da cewa jami'an FBI sun bata lokaci kawai wurin kokarin tabbatar da zargin cewa Russia ta hada baki da kwamitin yakin neman zaben Trump. A halin alhali kuwa babu wani hadin bakin da aka yi. Ku koma bakin aikin da ya wajaba gare ku don ayi alfahari da ku, inji Trump. Daren Juma'a hukumar bincike ta FBI ta ansa cewa lallai ta kasa amfani da bayanan da aka rada mata game da maharin kafin ya je ya halaka mutane 17. To karfa'a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Rasha ta ce tuhumar da Amurka ke yi ma wasu ƴan Rasha 13 da wasu kamfanonin Rasha 3 bisa zargin cewa sun yi katsalandan a zaben Amurka na shekara ta 2016 soki burutsu ne kawai. Da yake magana a wani wurin taro kan batun tsaro a Munich na kasar Jamus inda dumbin shugabannin kasashen duniya suka taru a ƙarshen wannan satin. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya jefa ayar tambaya kan sahihancin hujjojin da ma'aikatar shari'ar Amurka da kuma mai bincike na musamman Robert Mueller suka gabatar. Kun san cewa ni ban da abun fadi ko musƙala zaratin saboda mutum na iya wallafa duk abin da ya ga dama. Ai mun ga yadda zargi da kalamai da kazafi ke yado. Muddin ban mu ga wata hujja ba, duk wani abin da ake cewa shirme ne kawai. Don haka, dan Allah amin uzuri, saboda rashin amfani da lafazi irin na diplomasiya, in ji Lavrov. Cikin matukar doki aka kawo wasu ƴan gudun hijirar Somalia su wajen 12 daga ƙasar Libya jiya Asabar. Wasunsu sun durƙusa suna ta kuka, wasunsu kuma na ta ruku'u da sujjada, yayin da wasu ke tare da takin ƙasar su ta Somalia. A yayin da suke saukowa daga jirgin saman ƙasar Turkiya da ke ɗauke da su zuwa ƙasar Libya, inda wasunsu suka makale na tsawon shekaru da dama. Tun daga shekara ta 2014, ƙasar Libya ta zama wani zango na ƴan gudun hijira daga Afirka da Gabas ta Tsakiya, waɗanda ke ƙoƙarin gujewa rashin kwanciyar hankali zuwa nahiyar Turai. Wani jirgin saman ƙasar Iran mai zirga-zirga a cikin gida ya fada kan tsaunukan Zagros da ke kasar, inda dukkanin mutane 66 da ke cikin jirgin suka mutu. Jami'an kamfanin jirgin na Asaman sun ce jirgin na dauke ne da matafiya 60 ciki har da wani yaro da kuma ma'aikatan jirgin su 6. Jirgin ya tashi ne daga birnin Tehran a yau din Lahadi zuwa birnin Yasuf da ke lardin Isfahan, tafiyar kilomita 560. Ƙungiyar agajin Red Crescent ta Iran ta ce ta tura masu aikin kai ɗauki a wurin, to amma an ce babu kyan yanayi ta yadda ma jirgi mai saukar ungulu ba zai iya sauka kusa da inda haɗarin ya auku ba. Wasu sojojin Isra'ila sun samu raunuka, biyu daga cikinsu na cikin mawuyacin hali, bayan da wani bom haɗin gida ya tashi daura da mashigar Gaza da Isra'ila a jiya Asabar. Kasar Isra'ila ta mai da martani ta harin jirgin sama kan wasu muradin ƴan bindigar Falasɗinu 6 da ke zirin Gaza daga bisani.
Labaran duniya kenan a gama shi daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ki gaba da fafatawa da mayakan Boko Haram, rahotanni daga Najeriya sun ce babban hafsan hafsoshin mayakan ƙasa na ƙasar Janar Yusuf Buratai ya umurci dakarun ƙasar su kamo Abubakar Shekau a raye ko a mace. To wai dole ne sai duniya ta san cewa Buratai ya ba da wannan umarni, tambayar da na yi wa Air Commando Babu Gamawa mai ritaya kenan.
Eto, idan ka duba ai wannan ba na ɗaya ba ne kuma ba na biyu ba, wannan na uku kenan. Akwai lokacin da ma aka ce Aisha Kau ya mutu, aka zo aka yi ta wayannan hayaniya, sannan yanzu aka zo aka ce a duk wanda ya samo shi ko kuma an ba da umarni a sojojin sama a sojojin ƙasa akan cewa lalle lalle a samo shi Kau duk inda yake ko a raye ko a mace a tafi da shi. To irin wayannan abubuwa wani lokaci abubuwa ne wanda yake yana da sakaci ya kwarai da gaske. In ka duba da yanayin shi kansa wannan yaki da ake yin shi, yaki ne na zinkuru, ba irin yaki ne da aka saba da shi ba. Kuma yanzu yadda sojojinmu suke samun nasara a bisa wannan yaki da ƴan ta'adda, kokarin da sojojin sama da na ruwa da na ƙasa suka yi da dakarunmu da sauran jami'an tsaro, to ina ga a matsayin shi na shugaban sojojin ƙasa, mai yiwuwa ne yana ga cewa akwai wata hanya da ya gani ko kuma yana da wasu ba sa ai na bayani wanda yake yana ga in yi haka to su kansu sojojin za su tashi za su jajirce za su tsaya su ga cewa an samu wa'annan abubuwa. Amma a gaskiya abubuwa da suke tafiya a yanzu tunda an yi sauke so biyu ina ga ba wai dole bane sai an yi wannan domin kun a samu shi insha Allah.
Haka wannan tukunci da aka bayar na naira miliyan 3 ga wanda zai bada bayanan don a kamo shi kau a ganin ku wannan kudaden sun wadatar?
Eh to kamar yadda ka gani ka sani cewa a yanayin inda yakin yake da ake ciki ina ga banda ma wannan kudin da aka ce za aka kwadaitar da mutane duk wanda ya bada bayanai game da shi ko ya ganshi ko ya faɗi wani abu wanda zai kai a kama wannan ɗan ta'adda ina ga kuɗin bai yi kaɗan ba kuma ina tabbatar maka da yadda na san shugabancin waɗannan shugabanni na yanzu amma an badda ma batun wannan kuɗin ina tabbatarwa in dai har aka samu wani abu ko wani abubuwa wanda za a yi na mamaki wanda yake za a yi da adalci da yadda gwamnatin nan take tafiya da sauransu yanzu ba ma batun ma kuɗi ba ne ko ya yi kaɗan ko ya yi yawa mu abin da muka sa a gaba shi ne a ƙasan nan Allah ya taimake mu wannan abubuwa su zo ƙarshe kuma ina tabbatar cewa batun kuɗi ya yi kaɗan ko bai kaɗan ba ma ji tasowa kuma wannan isani ne aka ce za a bayar kuma ina tabbatar in har aka samu wannan mutum ita kanta gwamnatin tarayya za ta yi wani abu a bisa adalci da nufin ya da gwamnatin nan take ta masu da yadda suke kare dukiyoyin jama'a da kuma rayukansu.
Ya kuma ndo baba gama mai taya shin me kuke ji game da yadda wannan yaki tafi duk da cewa ana ce ana samun nasara akwai kuma dai koki-koki a ƙasa cewa ƙanana masu tafiya wanda suke dabda inda ake wada koko wadanda suke tafiya da wannan yaki ai kusan suna kukan cewa an koma gidan jiya ba a kula da su
a'a ba haka bane imamu ai idan ka duba yadda aka tafi da yadda gwamnatin nan ta zo da kokarin da ta yi da yadda aka dakile waɗannan abubuwa da sauransu ai kamar yadda Bahaushe yake faɗa ne in arfi ya kusan ƙarshe ya fi zafi.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Hukumomin Nijar sun mai da martani kan ƙorafe-ƙorafen da wasu 'yan ƙasar ke yi a kan matakin girke dakarun ƙasashen yammacin duniya a ƙasar da nufin haɗa gwiwa don tunkarar ƙungiyoyin ta'addanci da ke da sansani a yankin Sahel. Da yake zan tare da wakilin Musulai Mumin Barma ministan cikin gida Bazum Muhammad ya yi watsi da dukkan batutuwan da ake faɗa a kan wannan mataki amma ya fara ne da nuna damuwa kan yadda wasu ke amfani da shafukan sada zumunta don furta kalaman da basu dace ba.
Kasan malheureusement shugaban ƙasa ne ya amince da doka inda komi sharing da kama mutum in ta hanyar kafofin watsa labarai ba a maka magana. Komi cin zarafin mutumin da kai ba a maka magana. Komi zagin da ake ma shugaban ƙasa ko kuma kun shaida mutum yana iya yi shi kuma ya zamna lahiya gidan shi. Mun ce ma shugaban ƙasa wannan dokan ya kamata a ganta domin saboda zamantakewarmu, saboda zaman lahiyarmu. Akwai maganganu da ake yi na ƙabilanci, akwai maganganu na zagi na cin zarafin mutane da ake yi wanda suke iya su haddasa babban matsala. Amma ka san President Isufu yana da haƙuri cewa na riga na ɗauki alƙawarin cewa ne ba za ni taɓa wannan dokan ko ma kenan ba za ni taɓa ta ba. Amma lalle babu shakka mu a matsayinmu na tare da President Isufu wannan abun yana mu ciwo kuma in dai ta mu ce an riga an ɗauki doka wanda za ta hana irin wannan abun saboda mutum ya yi zagi sai a tambaye shi kuma a hukumce shi.
Idan magana jirge dakarun waje da ake korafi a kai me gwamnati ke cewa?
Abin da nake so 'yan ƙasa su sani sojin ƙasar waje na ƙasa biyu ne a Niger da Faransa ne da America. Waɗannan ƙasashen suna da soji a Burkina, suna da soji a Senegal, suna da soji a Mali, suna da soji a Chad, suna da soji a Cote d'Ivoire, banni zancen Centrafrique da wani Gabon da wani Congo da sauransu. To mu ba mu gane cewa ba don me a duk waɗannan ƙasashen nan inda akwai soja wannan na ƙasashen nan biyu ba mu taɓa jin 'yan adawa ko wata farar fula suka kalubalantan wannan zaman nan tasu kuma suka yaƙe su kamar yadda ake yi nan Nijar. Alhaliko waɗannan ƙasashen da na zana babu guda cikinsu wanda ya fuskanci kalubalen 'yan ta'adda kamar Nijar saboda ko ba komi Nijar tana da iyaka da ƙasashe biyu inda 'yan ta'adda sun ka tutu yau suna da wurarensu inda suke walwalawa kuma suke zawwa suke so su shiga ƙasarmu su bige mu. Kagan ƙasar Agadez ita kadai ta kai kilometer 600 mu ko sojawon mu gaba daya 18 ne ina ne muke da mutanen da za su kare mu wannan wuraren nan masu nisa kuma su ba mu yan ta'addar tsoro in ba mu yi mu'amala da waɗannan mutanen mu gurin mu ɗan ƙasa su kwana lahiya menene ɗan Niger suka ga wannan sojawan suka mu sun musguna ma wani ne sun ma wani abin da ba daidai bane sun taba an taba maganin su shi yasa aikin da ake yi a Bilma shi yasa aikin da ake yi a Sigidin yasa aikin da ake yi tsakanin iyakan mu mu da Algeria tsakanin mu da Chad tsakanin mu da Mali su da kansu sun san aikin da waɗannan kasashen nan suke bamu a matsayin a foro alal misali da kayan aiki yau in ba sabilin wannan mu'amalan da muke yi kayan aiki da muke amfani da su za su rage kenan karhin mu zai rage menene aka bata ma wani har ya zamanto ana irin wannan korafin
ministan harkokin cikin gidan Niger Bazoum Mohammed kenan aka ji kada a shafa ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu za mu sake koma Najeriya inda wata kungiya ko gidauniyar farar hula da ake kira Complete Care da Turanci ta kudiri aniyar tallafawa mata da marayu akalla su 10,000 a yankin arewa maso gabashin Najeriya yankin da rikicin Boko Haram ya tagayyarar da al'ummarta ga Haruna Dauda Biyu da cigaban wannan rahoto
Gidauniyar ta ce za ta kuma tabbatar cewa ta dukufa wajen tabbatar da kare haƙƙin mata da tabbatar da cewa ta sabar musu ilimin zamani. Barista Aisha wakil da ita ce babban shugabar wannan gidauniya wadda kaddamar da wannan shiri a garin Maiduguri ta da rukun wasu shugabannin wannan gidauniya wanda ma daraktan wannan gidauniya Prince Lawal Shawadi kira kungiyoyin masu zaman kansu da su goda ba da tasu gudumawa ga al'umman wannan shiya.
Widows offer children in maltreatment in Borno State
yace za mu taimaka mata da marayu da ma kananan yara suka samu kansu cikin matsanancin yunwa a wannan shiri namu har ma da abin da ya shafi harkokin ilimi kuma za mu yi wannan ne ba tare da bambancin addini ko kabila ba za mu baiwa duk wani mabukaci ne
appealing to other philanthropists donors to assist to support us because this country this state rather there is hunger in the land so and we realize that government cannot do it alone
yace zan yi amfani da wannan damar mu kuma kira ga wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ma masu hannu da shuni dan su taimaka mana wajen ganin cewa mun ci gaba da taimakawa irin waɗannan al'umma dan akwai matsalancin yunwa a wannan jaha kuma mun fahimci cewa gwamnati ba ta iya yi ita kaɗai ba na kuma tambayi Alhaji Muhammad Ali ne daga cikin shugabannin wannan gidauniya da yemin karin haske game da ayyukan da suka sa a gaban kamar haka
program da muka yi na complete care misali kaman wanda insurgency an kashe musu mazajen su widows ko kuma a waɗanda an kashe iyayen su maza da mata ba su sun zama orphans wanda ba su da iyaye to don haka irin waɗannan ne zamu mun hada kai na wannan kungiya don mu ga cewa mun taimaka musu mun taimaka ma rayuwar su daga wannan Maiduguri zamu ci gaba da wurare da yawa wanda aka samu irin wayannan damuwa
kamar mutane ne yanzu ka sa a gaba kuna so ku taimaka da irin wannan tallafi
farko wanda muke so mu yanzu mutane kamar 10,000
batun ilimi fa
tana yawa kamar kuma ilimi mun sa target na makarantu kamar 5,000 haka zamu zagaya mu gani wanne ne zamu iya yi idan muka visiting makaranta mun ga ta dace a mata suminti ne za a yi mata a saya mata kujera ne za a yi mata mun sake dauka kuma hidima na exchange program wanda yaro za dauke shi kamar daga nan Maiduguri a kai shi Bayelsa to za mu yi wannan kaman 50 za mu fara da 50 domin
wannan wani za ka kashe ne wajen wannan hidima duka
to farkon kwata da yanzu mun samu 200 million da za mu fara wannan program da shi har kuma mu ga cewa nan da wata shida
za mu wadannan kuɗaɗen shiga
akwai international donors
ko me matan da suka amfana da wannan shiri ke cewa
a waya ha
da irin su da kwarsa magazin su yaushe kika rasa mijin daki
shekara na 5 kenan
kun wannan rikicin ne
to ya jinya ne shi ce ma koda
Allah ga sai da yara gaban ki
akwai
su nawa
su 8
da yake ji ga wannan tallafi
baba dadi nake je mana kullai na hana neman abinci da karba wata sai kwana da yunwa ma
mama na barka ne na kwana
lafiya baba
yawa sunan nake
Aisha Sadi
yake ji game da wannan
alhamdulillah sai godiya na gode wannan kungiya ta taimaka mana da marayu yaya da jikoki sosai godiya mun gode wa Allah
kuma din su ya rasu
ya rasu
a wannan rikicin ne
a wannan rikicin Boko Haram din
na'am
sun harbe shi
a wannan guwa kike ke
ina dala
ayyan naki nawa ne a gaban ki yanzu haka
ayya da jikoki da jikoki da ayya kafsuna da yawa ba za iya kirga ba amma yanzu haka ma a gida mun kai 11
wasu matakin inda suka amfana da wannan shiri na wannan gidauniya da ake kira Complete Care Foundation ke bayyana yadda suke ji bayan karban wani tallafi daga hannun wannan gidauniya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 10:20 a halin yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da saki saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan wani harin bindiga da wani matashi ya kai wata makarantar sakandare a jihar Florida inda ya halaka mutane 17. Sannan za ku ji yadda 'yan Afirka masu sana'ar tukin manyan motoci ke cin karansu babbaka a nan Amurka. Sunana Mahmud Lalo. Da farko an fara tuhumar tsohon ɗalibi Nicholas Cruz da laifin kisan mutane 17. A makarantar Marjorie Stoneman Douglas High School da ke jihar Florida. Cruz wanda tsohon ɗalibin makarantar ne wanda aka kora a baya bayan da aka same shi da laifukan rashin da'a ya kuma jikkata mutane 16 a harin. 'Yan sanda kuma sun cafke shi ne a wajen makarantar ba tare da ya nuna wata turjiya ba, inda aka garzaya da shi gidan kaso da ke ƙaramin hukumar Broward. Shugaban 'yan sandan ƙaramin hukumar Scott Israel ya ce Cruz na ɗauke da bindiga ƙira AR-15. Da kuma harsashe a lokacin da ya kai wannan hari.
Nicholas, I think you spell his name N-I-K-O-L-A-S, Cruz was the killer.
Nicholas Cruz ne ya aikata kisan, an kuma kama shi, mun kuma fara yin ɗaiɗaya da shafin yanar gizonsa da kuma kafafensa na sada zumunta. Abubuwan da muka fara ganowa abin takaici ne sosai.
Da safiyar ranar Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna takaicinsa yana mai cewa maharin ya nuna wasu alamu da suka nuna cewa zai iya zama barazana ga jama'a, inda ya nemi mutane da su rika ba da rahoto kan irin waɗannan mutane tare da mika sakon ta'aziyarsa.
And we heard for the entire community of Parkland, Florida.
Muna taya baki ɗayan al'ummar Parkland alhini, jihar Florida ta shiga yanayi na karɓuwa da baƙin ciki a ƙoƙarinta na neman mafita. Ga ɗaukacin jami'an tsaro da waɗanda suka kai taimakon farko da malamai da suka nuna bajinta a lokacin wannan hari, muna miƙa godiyarmu ta musamman. Jim kaɗan bayan harin, na miƙa saƙon ta'aziyyata ga Gwamna Scott da ɗaukacin al'ummar jihar Florida, tare da yin tayin cewa ƙofa a buɗe take mu taimaka ta duk wata hanyar da za mu iya.
And our determination to assist in any way that we can.
Shi kuwa gwamnan jihar Florida Rick Scott ya gana ne da iyalan waɗanda harin ya shafa.
I talked to my daughter today and said I'm sure every parent's doing the same thing. Is my child going to
Nayi magana da yata yau. Na kuma tabbata kowane iyaye suna hakan. Shi makarantar da yata da sauran wurare da suke zuwa na da kariya. Na kuma san cewa jami'an tsaron mu suna iya bakin kokarinsu wajen ganin kowane yaro yana cikin yanayi mai cikakken kariya a wannan jiha tamu. Za mu kuma ci gaba da kokarin gano yadda za mu tabbatar da hakan daga darasin da muka koya a nan, tare da fatan hakan ba zai sake faruwa ba.
A halin da ake ciki, babbar Attorney General ɗin jiha ta Florida ta ce jihar za ta ɗauki nauyin jana'izar dukkanin waɗanda suka mutu da kuma nauyin ba da kulawa ta musamman ga iyalan da abin ya shafa domin su dawo haicinsu. Ga wani lamari kuma da ya sha bamban da wannan a nan Amurka, sana'ar tukin manyan motoci na ƙara jan hankalin baƙi daga Afirka mazauna nan Amurka. Mamadu Diawara wani ɗan asalin Ivory Coast ne da ke zaune a nan Amurka, wanda ya jima yana harkar tukin manyan motoci.
Trucking is the freedom. It's the freedom and the money is right.
Sana'ar tuka manyan motoci sana'a ce da ke samar wa mutum ƴancin walwala. Kuma kuɗin da ake samu na da kauri. Ba zan yi ƙarya ba. Mutum zai iya samun kuɗi fiye da wanda ke aikin gwamnati. Ka gane abin da nake nufi?
The average Joe, you know what I'm saying?
A cewar Diawara, masu tuka manyan motoci kan samu kuɗin da ya kai dalar Amurka 200,000 a shekara, kwatankwacin sama da naira miliyan 70 a shekara kenan. Sai dai duk da cewa sana'a ce mai cike da hadari, wacce mutum kan kwashe sa'o'i yana tuki, amma aiki ne da zai baiwa mutum damar samun sabuwar rayuwa a sabuwar ƙasa.
You got to get the goods to the people.
Dole ne sai ka isar da sakon kaiwa mutane kayayyakin su. Haka aka gina wannan ƙasar. Darasin da na koya a wannan ƙasar shine zaka iya zama duk abin da kake so ka zama ba tare da an yi la'akari da cewa ko ana aka haife ka ba. Wannan shine abin da na koya a wannan ƙasa.
Kamar Mamadu, shi ma Elias Balima daga Afirka ya zo nan Amurka amma daga Burkina Faso. Ya kuma kwashi shekaru da dama yana tara kuɗi domin ya sayi babbar mota. Amma a yanzu ya ce zai wuya rana guda ta wuce ba tare da ya samu aikin yi ba.
Wannan wata dama ce ga mutane irinmu da bamu nisa a karatu ba. Ko da yake aikin akwai gajiya, amma bayan wuya sai daɗi.
Sai dai duk da cewa Balima da Diawara suna ƙaunar Amurka da irin abincinsu da kuma irin walwalar da suke samu. Suna sanye da cewa a wannan yanayi na siyasa da ake ciki, Amurkawa da dama na musu kallon su 'yan Afirka ne. Kuma a cewar Balima, yana iya bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya guje wa shiga muhawara kan batun shige da ficen baki.
Na san cewa duk 'yan siyasa ne, ba na tsoronsa. Idan Amurkawa ba sa ƙaunar Trump, da bai tsinci kansa a wannan yanayin da yake ba na shugabancin ƙasar. A yau.
Ga waɗannan matuƙa manyan motoci da suka kasance baƙi, siyasa ba ta da gurbi a cikin motocinsu. Hankalinsu yana kan yadda za su tuka motocinsu ne ba tare da sun fuskanci haɗari ba. Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Jeff Costa da Arzuma Kamfore da kuma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla ga yadda malamai, yanzu kuma ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka aiko mana ta email. Ta farko ta fito daga hannun Bashir Dirin Daji, yana cewa saura shekara guda a yi zaben shugaban kasa a Najeriya kamar yadda hukumar zaben Najeriya INEC ta sanar. Don haka muna kira ga shugaba Buhari da cewa ya kamata ya gyara yadda gwamnati ke tafiyar da mulkin Najeriya, gyara kayanka bai zanto sauke muraba ba. Ta gaba ko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau, ya ce hakika kalaman da Farfesa Wole Soyinka ya yi cewa baccin da shugaba Buhari ke yi ne yayin tafiyar da mulkinsa ya sa abubuwa ba sa tafiya yadda ake bukata, abu ne da ya kamata a duba shi da idon basira, domin a zahirin gaskiya akwai abubuwa da bai kamata a ce sun kasance a yadda suke ba a yanzu a Najeriya. Abin da sabon kenan cikin wasiƙu da kuka tura, ci gaba da tura sannan hankali za mu karanta. Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Ga labaran duniya amma takaitattu. Wata ɗaliba wadda ta tsallake rijiya da baya a harin da aka kai a makarantarsu a Florida aka kashe mutane 17 ta ce daga kansu ba fa za a kuma yi ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki hukumar bincike ta FBI, wadda ya ce sakacinta ya taimaka wajen hallaka mutane 17 da aka yi a Florida. Kasar Rasha ta ce tuhumar 'yan Rasha 13 da Amurka ta yi bisa zargin cewa sun yi katsalandan a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016 su fi burutsu ne kawai. Cikin matukar doki aka dawo da wasu 'yan kasar Somalia da ke gudun hijira a Libya su 12. Wasunsu sun durƙusa kan gwiwansu suna ta kuka. Wasunsu kuma suna ta ruku'u da sujjada a yayin da wasu ke tarera takin kasar su ta Somalia, a yayin da suke saukowa daga jirgin saman kasar Turkiya da ya dawo da su daga Libya.
To madalla a gaishe ka, masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci, sai kuma canza asubahi da iko Allah za ku yi wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum a masu tsatarwa cikin da shirin ciki da gaskiya. na Ibrahim Alfa Ahmed kamin na madadin Ibrahim Kalmasi garba da ta ni gabatar da shirin da ci bashi radio Dodone da kuma dakin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya Malam Al da ya riga masa anan ni sahabe mu Ali Zanda ka ta ki sallama da ku mu zama lafiya.